نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك أموا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادواء ونمسلا شمي البركة مسلا شم أثمان ابن عفان لكينا قدن قيا شموانا قدينا منكنو أولا يمشي من البركة نجمع yau 26 ga watan Al-Muharram hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1438, wanda kuma yake daidai da 28 ga watan 10 miladiya ta 2016. A wannan majalisi na mako wanda muke karatu a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin suratul Baqara, wannan kuma shine majalisin mu na 87, inda zamu tashi akan aya ta 129 wadda mun fara tafsirinta ba mu kai karshenta ba lokaci yayi, saboda haka za mu dawo farkonta domin ci gaba da tafsirin. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan
Allah ya ce, Rabbana, ya Ubangijinmu, wab'ath fihim rasulan minhum, kuma ka aiko musu da wani manzo daga cikinsu, ka aika a cikinsu da wani manzo, yatlu alaihim ayatika, da zai rika karanta musu ayoyinka, wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma, kuma zai sanar da su littafin alqur'ani da kuma hikima, wa yuzakkihim, kuma ya tsarkake su, wato ya tarbiyance su, innaka antal azizul hakim, lalle kai ne gagara ba dau gani mai hikima. Wannan ci gaba ne da ambato addu'o'in Annabi Ibrahim alayhis salam da ɗansa Isma'il alayhis salam da suka rika yi lokacin da suka gina ɗakin Ka'aba, suka yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya aikowa wannan mutanen wannan gari na Makka da sauran Qurayshawa, Larabawa da wani manzo daga cikinsu. Manzo daga cikinsu ma'ana manzo daga jinsinsu Larabawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi addu'arsu, ya aiko Annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin jinsin Larabawa. Akwai Larabawan da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko bayan wannan addu'a, amma ba su kasance su ne wannan addu'a ta shafa ba, saboda kasancewar abinda suka roƙa a cikin wannan addu'a bai siffanta tare da su ba. Sun ce, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, rasulan minhum, ka aiko musu da wani manzo daga cikinsu, wato ya kasance manzo ne daga cikin wannan zuriya ta Annabi Ibrahim alayhis salam. Saboda haka annabawan da aka aiko waɗanda suke Larabawa ne amma ba daga cikin zuriyar Annabi Ibrahim da Isma'il alayhis salam ba, to sun zan ba su cika wannan sharadin da zai zama addu'ar ita ake nufi a kansu ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da Annabi Shu'aib alayhis salam wanda yana cikin Larabawa, kuma yana cikin zurriyar Annabi Ibrahim alayhis salam, amma baya cikin zurriyar Annabi Isma'il, saboda ka ga ba shi ake nufi da wannan addu'a ba. Haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da Annabi Hud da Annabi Salih wanda dukkaninsu Larabawa ne, amma kuma ba sa daga cikin zurriyar Annabi Ibrahim alayhis salam. Al-Arabu al-Ariba ne, ba al-Arab al-Musta'ariba ba, saboda ka ba sa daga cikin zurriyar Annabi Ibrahim, ballantana a lissafta su cikin zuriyar Annabi Isma'il alayhis salam. Saboda ka ga ba su cika sharuɗin ko sifofin wannan addu'a ba. Wanda ya cika sifofin wannan addu'a shine Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi cikin Quraishawa wanda su ne zuriyar Annabi Isma'il alaihi salam, dan Annabi Ibrahim alaihi salam. Shi yasa cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa dangane da bayyanarsa, yace da'watu abi Ibrahim, shi ne addu'ar mahaifina ce Annabi Ibrahim, mahaifina Annabi Ibrahim, wato sakamakon addu'a ce ta mahaifina Annabi Ibrahim. Wato Annabi Ibrahim alaihi salam shine farkon wanda ya fara fito da al'amarin Annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin addu'arsa, wa illa daman Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya rubuta a wajensa cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam zai bayyana kuma zai kasance daga cikin zuriyar Annabi Isma'il, Annabi Isma'il dan Annabi Ibrahim alaihi salam. Allah ce wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma, kuma yana koyar da su. Waba'ath fihim rasulan, mun ce an ce fihim ba ce waba'ath lahum ba, ce waba'ath fihim dan ya kasance aiko Annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya takaita akan Larabawa kawai ba. Aiken Annabi sallallahu alaihi wasallama aike ne da ya shafi kowa da kowa, ya shafi dukkan wato mutane na kowane jinsi, kamar yadda ya shafi mutum da aljan gaba daya. Saboda haka sai ba a ce waba'ath lahum ba, dan an ce waba'ath lahum to sai kasance Annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne zuwa ga Larabawa kadai. To sai aka ce fihim, za a aiko shi a cikin su, amma ga wa za a aiko shi sai ba a faɗi zuwa ga wa ba, dan kowa da kowa ya shiga. Saboda haka shi dai zai aiko shi cikin su yake, amma kuma ba wai gare su su kadai aka aiko shi ba. Shi yasa yake cewa wa kana ar-rasulu yub'athu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi 'amma, ce kowane manzo Allah yana aiko shi ne zuwa ga mutanansa su kadai, amma ni Allah ya aiko ni zuwa ga mutane baki daya. Yatlu alaihim ayatika, yana karanta yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab, yana karanta musu ayoyinka kuma yana sanar da su littafi. Wato yana daga cikin aikin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda manyan ayyukansa shine ilmantarwa, ilmantarwa ya ilmantar da al'ummarsa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a cikin littafinsa Al-Qur'ani, ya ilmantar da su abinda yake na sunnarsa sallallahu alaihi wa sallam, wanda shi ita ma wahayi ce daga Allah, sannan kuma ya musu tarbiya. Waɗannan su ne manya-manyan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya zana a kan cewa su ne manyan ayyukan Annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan aiko shi. Yatlu alaihim ayatika, zai riƙa karanta musu ayoyinka. Wa yu'allimuhumul kitab, yana sanar da su ilimin littafi, ana nufin Al-Qur'ani. Wal hikmata, da hikima ana nufin sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Haka da yawa daga cikin malaman magabata suka fassara kalmar hikima a cikin irin wannan aya da ire-irenta, waɗanda suka zo a Al-Qur'ani da ambatan kalmar hikima sun fassara ta da cewa ana nufin sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Cikin wanda suka yi wannan fassara akwai Al-Hasan al-Basri, akwai Qatada ibn Da'ama, akwai Yahya ibn Abi Kathir, Muqatil ibn Hayyan, da sauran malaman tafsiri masu yawa sun fassara al-hikma da cewa ana nufin as-sunnah. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Wannan kalmar hikima tana nufin sunna, duk da cewa akwai kaɗan daga cikin wasu malamai da suka yi watsi da wannan fassarar, kamar Muhammad Rashid Ridha cikin Tafsirul Manar ya ce hikima anan ana nufin asrarul ahkam, ana nufin asrarul ahkam ad-diniya da kuma ash-shara'i wa maqasidiha, ana nufin sirrika da suke cikin hukunce-hukunce na addini da kuma ita kanta shari'ar da manufofinta. Abinda yasa yayi wannan fassara, wato ya yarda ya fassara kalmar hikima da cewa ana nufin sunna, saboda fahimtar sa ta cewa sunna ba gaba ɗayanta ake hujja da ita ba. Shi a gurinsa bana daga baya ana cewa ya sauko daga wannan ra'ayi, kamar yadda Mustafa Sibai ya rubuta a cikin littafinsa As-Sunnah wa Makanatuha fi Tashri' al-Islam. Amma a farko lamarinsa, saboda tasirantuwa da yi da malaminsa Muhammad Abdu, ya fassara sunna da irin wannan fassara saboda yana ganin cewa ba duka abin da ya tabbata na sunna bane zai zama hujja a addini sai a sunnatul amaliya abin da ya kira da sunnar amaliya wato sunnar da aka ruwaito ta hanyar aikin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar rukuoin sallah misali da lokutan sallah da wasu abubuwa da suke kama da haka amma ba kowace sunna ce za ta zama hujja ba to wannan malamai da yawa sun masa raddi sun masa martani akan wannan fahimtar tashi kamar yanda دكت مصطفى السبائي أشكل لتاف ساء السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي الإمام الشافعي عليه رحمة الله أشكل لتاف ساء الرسالة يا أيها النم قلت تشيوى الحكمة أنا نفن السنة الحكمة أنا نفن السنة يشي دكا وني أبن النبي صلى الله عليه وسلم يا سنة انت والنباب والآية القرآن لتزول الشيء yake cewa wannan shine abinda yake nuna shine abinda ake kira hikima da Allah subhanahu wataala ya ambata yace kullu ma sanna rasulullah mimma laysa lahu mimma laysa fihi kitabun wa fi ma katabna fi kitabina hadha min dhikri ma manna Allah bihi ala ibadihi min ta'allum alkitab wal hikma wa min ta'allum alkitab wal hikma yace dalilun ala anna alhikmata sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace duk ayoyin da suka zo alqur'ani da suka yi maganar alhikma alhikma yace to wannan suna nuna cewa abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sunnanta wa al'ummarsa wanda babu shi a littafin Allah wannan shine ake kira da alhikma a wani gurin cikin littafin sa ar-risala yana cewa fa zakara Allahu alkitaba wa huwa alquran Allah ya ambaci alkitab wanda shine alquran wa zakara alhikmata ya kuma ambaci hikima yace fa sami'tu man arda min ahli alilm bilquran yaqulu alhikmatu sunnatu rasulillah yace naji malaman da na yarda da su suna cewa alhikma ana nufin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda idan alhikma ta zo tana nufin sunna yace to wannan magana ita ce magana da take idan tafi kamata a yadda da ita cewa ita ce daidai yace li'anna alqur'ana dhukira wa utbi'athu alhikma yace an ambaci alqur'ani يعلمهم الكتابة سنة أكبيو باينسة لحكمة وذكر الله منه على خلقه كما الله أنبتشي بيورسة دنئمرسة ديوها للسنسة سقو يدسو للتافي لحكمة يجدوهاك بيها لتبو الله أعلم أن يقال الحكمة ها هنا إلا سنة رسول الله يجدوهاك بيها لتبو وني فسر الحكمة أنن إن بعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم سوى ذلك أنها مقرونة مع كتاب الله سورة سنة إتشي تكي تاردة للتافع الله وأن الله افترض طاعة رسوله كما ألا يافر لن تاو قوة أن يوى النبي صلى الله عليه وسلم طاعة واحد تمع على الناس اتباع أمره كما يوجب تاو متانيس بي أمرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة سنة أنا نفين أبن الله سبحانه وتعالى يباوى النبي صلى الله عليه وسلم نواهي ونبع القرآن يباوى sannan yace wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su yana tsarkake su ta hanyar koya musu da'ar Allah subhanahu wataala ya nusantar da su ya dora su akan turbar ikhlasi ya dora su akan hanyar annabi sallallahu alaihi ya dora su akan hanyar gaskiya hanyar alkhairi domin su aiki da su domin su bita ya kuma sanar da su abinda yake sharri ne domin su nisance shi at-tazkiya tana nufin at-tarbiya wat-tathhir wat-tahdhib kalmar tazkiya a larabci tana nufin tarbiya tana nufin tsarkake maka zuciyarka daga dukkan wasu wani datti na miyagun aqidu da miyagun halaye da miyagun dabi'u wannan shi ake nufi da at-tazkiya to Allah subhanahu wataala ya fada mana anan tun lokacin da Allah subhanahu wataala yake kaito mana wannan addu'a ta Annabi Ibrahim da kuma ayoyin da muka karanta هو الذي بعث في الأميين لقد من الله على المؤمنين ألا يقول من شوى تكين أيكين لألا يكبره النبي صلى الله عليه وسلم ده زي أتكين الأمة الساح ده سو كان سوى لن الأميين إن ده يزوي سامو لا ربا أنه بصير بطول كراتوفا شين يباسو باين قويد ده سوى القرآن ده سنة يباسو تربية يباسو التذكية يسامر لهم الأمة تكي الأمة تي تقولي الأمة تي مي تربية al'umma ce mai tsarkakkiyar zuciya al'umma ce da ta san Allah take masa da'a take biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama al'umma ce mai kyawa wanda bi umma kyawawan halayya wadanda duniya za ta koyi da su wannan wannan shine daya daga cikin manyan ayyukan da Allah subhanahu wataala ya koya ya dora wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka aqidar dukkan wani musulmi na kwarai, duk wani ingantaccen musulmi ya yadda cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi waɗannan ayyuka da Allah ya dora masa, kuma ya ci nasara 100%, ba ta inda ya samu matsala. Ya koyar da Alkur'ani an koye shi, ya koyar da sunnata kuma an koye shi dan koye ta, sannan ya ba da tarbiyar kuma an zama masu tarbiyar. Wala ita ce aqidar mu ahlus sunna, ita ce aqidar duk wani musulmi na kwarai ya yarda da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam Ubangiji subhanahu wataala ya bashi aikin da ya bashi, ya kuma masa wannan shine jigon ma aiko shi ya samar da irin wannan koyarwar, ya samar da irin wannan tarbiyar. Saboda haka muka yi imani muka yarda cewa sahabbansa sallallahu alaihi wasallam su suka fi kowace al'umma tsarkaka. In ka cira annabawa da manzanni, to babu wani da aka taɓa yi ko wata al'umma da aka taɓa yi a doron ƙasa da ta kai al'ummar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu tare da su sune sahabbansa. Babu wanda ya kai su tsarkin zuciya, babu wanda ya kai su kyakkyawar tarbiya, babu wanda ya kai su halaye na kwarai, babu wanda ya kai su tsoron Allah, babu wanda ya kai su ilimi. Wannan shi ne abinda mu muka yi imani da shi, saboda mun yi imanin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aikin da aka dora masa kuma ya ci nasara. Ya ci nasara shekara 23 da yayi, bai yi ta a wufi ba, bai yi ta a banza ba. Ya zo da Alkur'ani ya sanar da al'umma, ya karantar da su sunna, ya kuma ba su tarbiya, sun zama masu tarbiya kamar yadda suka zama masu cikakken ilimi. Duk mutumin da ake ambatansa da yabo, ake yawan ambatan sunansa, ana yabansa, ana masa kirari, to akan faɗi wani abu da yayi nasara ne a rayuwarsa. Za a ce saboda yayi nasara wajen kafa kaza, wajen samar da kaza, wajen kawo gyara, wannan zai sa a ci gaba da ambatansa ana yaba masa. Amma idan ya kasance ya ɗauko wa kansa wani aiki amma sai ya faɗi warwas, sai bai ci nasara ba, ya samu matsaloli, ƙarshe har ya mutu ba wani abu da ya tabbatar a rayuwarsa da za a ce nasara ce, to wannan ambatansa ma mutuwa yake, saboda bai bar wani abin da zai rika tunawa, za a rika tunawa da shi ba. Ƙaunarmu da Annabi sallallahu alaihi wasallam da saninmu da martabarsa da darajarsa, mun san cewa babu wani wanda Allah subhanahu wataala ya yi masa gata, ya bashi, ya ƙarfafe shi, ya bashi goyon baya, ya ainihin shimfiɗa masa wato hanyoyin cin nasara kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu. Babu wani ɗan adam da ya samu wannan kamar yadda ya samu. Babu wani ɗan adam a kafuwar duniya tun daga farkonta har zuwa yau, har kuma Allah ya nade ƙasa, da ya ci nasara a cikin harkar da'awarsa da karantarwarsa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara. Saboda me? Saboda babu wani wanda Allah subhanahu wataala ya bashi matsayi da daraja, ya kuma taimaka masa, ya karfafe shi, ya bude masa hanyoyin nasara, ya kuma bashi kwarewa wajen isar da saƙo da iya karantarwa da iya bada tarbiya kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu. Wannan ita ce abinda muka yi imani da shi, wannan ita ce aqidar musulmi, duk wani musulmi wannan ita ce aqidarsa. Saboda haka kaga ashe duk wani wanda zai zo ya yi da'awar cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam bata gari ne, sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam munafukai ne, sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ridda, sun kafirta, sun ci amana, sun yi ha'inci, sun cutar da shi, sun cutar da iyalin gidansa, duk wanda zai wannan da'awa, to farkon wanda yake suka cikin maganganunsa shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Kafin ya soki kowa da wannan magana, Annabi ya soka, Annabi ya bata, domin yana nuna wa duniya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ma ci nasara ba. Karantar wanda Allah ya ce wa yuzakkihim, da Allah ya ce bai iya tabbatar da taskiya din ba, saboda ya bar su amma ashe ba tsarkaka ba ne, yana barin duniya, yana barin duniya suka yi ridda, suka watsar da addininsa. suka fito daga mutanen da da ake musu kallon musulmi suka dawo kafirai, ko kuma waɗanda ake musu kallon masu ikhlasi suka dawo munafikai, ko waɗanda ake ganin su masu sadaukarwa, masu ba da dukiyarsu saboda yaɗa addinin Allah suka zama marowata, ko waɗanda ake musu ganin mutane ne waɗanda suke ba da dukiyarsu don ɗaukaka addinin Allah cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ana cewa ya bar duniya, suka dawo mahandama makwaɗaita, masu rigima akan mulki, masu rigima akan duniya. To kaga duk wanda za a ce ya zauna shekara 23 yana karantar da almajiransa, manya-manyan almajiransa da yake ji da su na dinsa na kusa da shi, a ce yana barin duniya duk sun lalace sun tattara koyarwarsa sun watsar, babu shakka wannan malamin ba za ka ce ya iya karantarwa ba, ba za ka ce ya iya ba da tarbiyya ba. Ya aka yi cikin shekara 23 yana ta abu daya, ashe wato zane yake akan ruwa, zane yake akan ruwa, ashe duk ba daidai yake yi ba. To ta haka za ka fahimci munin aqidar Shi'a, munin aqidar Shi'a ta lalata sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da bacinsu da jifansu da miyagun kalamai da jifansu da miyagun sifofi. Ba wai sahabin da wanda yake watakila a ce ko a ƙauye ya taso bai zauna da Annabi sosai ba, a manya-manyan sahabbansa waɗanda duk inda zai je tare da su yake, in yana masallaci suna tare da shi, in yana majalisi suna tare da shi, in yayi tafiya suna tare da shi, lokacin yaƙi suna tare da shi, lokacin zaman lafiya suna tare da shi, shawarwarin su ne masu bashi, manyan masu bashi shawara dukkan wasu harkoki in suka taso da su yake zama yayi shawara, su ne za a jefe su da cewa dukkan su murtaddu ne, wanda shine abin da littafin Shi'a mai limamai 12 ta kunsa, na cewa sun yarda bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai wasu da su fi a kirga su da ƴan yatsu ba, su kadai ne suka wanzu a cikin musulunci, sauran duk sun yarda. Don haka duk waɗannan da kace ana al-mubashirin bil janna, in ka cire alba wanda suka yarda dan aljanna ne, a gurin su duk ƴan wuta ne. To kaga wanda yake karanta alqur'ani ya ci karo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala na cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam don ya bada tazkiya, wanda tun addu'ar Annabi Ibrahim tun farko addu'ar da yake nan ya zama mai bada tazkiya, mai bada tarbiya, Allah kuma ya ce shine ya aiko da Annabi fil ummiyina, cikin mutanen da ba su iya rubutu ba da karatu, don ya ba su tarbiya. Kana karanta wannan kuma wani ya zo ya ce maka wannan abin da Annabi Ibrahim ya roƙa bai samu ba, wannan abin da Allah subhanahu wataala ya ce zai aiko da Annabi dan yayi wannan hakan ba ta samu ba. Ba na jin akwai wani mai hankali wanda wannan maganar da kamar ta shiga kwalwarsa, shi yasa ba za ta taba yiwuwa ba mutumin da yake karanta alqur'ani ya san kuma wacce ce al'ummar sahabbai, ya san waye manzon Allah, za a masa barbarar aqidar Shi'a ta zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ya rungume ta, ya rungume ta, ya ga kansa shine mai tsarki, amma sahabban da Annabi ya kora wa tsarkin ba su tsarkaka ba, shi ya tsarkaka. A yayin da za ka ce da shi almajiran malamansa, ka ce manya-manyan almajiran malamansa duk mutanen banza ne, sai da ƙarfinsa ya ƙare, ba zai yarda ka jingina wannan magana zuwa ga malaminsa ba. Wane ne malaminsa in an kwatanta shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? Wane ne shi? Ba kowa ba ne, fata baki ne ma a yi wannan kwatanci. To amma ya yarda cewa malaminsa ya iya karantarwa, ya yarda cewa malaminsa yana ba wa almajiran tarbiyya, ya yarda cewa malaminsa yana gane masoyinsa, yana gane makiyinsa, ba wawa ba ne, amma bai yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana iya haka ba. A gurinsa shekara 23 da Annabi ya zauna da Abubakar, ya aure Esta, ya zauna da Umar, ya aure Esta, ya zauna da Usman, ya auren masa da ƴaƴansa biyu ɗaya bayan ɗaya, ashe duk munafukai ne makiyansa ne bai gane ba. Ita kanta matarsa ko matansa Hafsa da Aisha makiyansa ne bai sani ba, ya ma dauki soyayya ya sa wa Aisha radiyallahu ta'ala ana kamar yadda ya sa wa babansa babanta. Ashe duk mai yaudara ne mutunta shi kuma duk bai gane ba. In ana so a zage ka da wauta da rashin da kidahumanci aka jefe ka da wannan to an gama da kai. Ce ka shekara 23 kana zaune da makiyinka baka gane shi makiyinka bane. Annabi ya fi karfin haka. Sayyidina Umar yana cewa lastu bil khibbi wala al khibbu yakhda'u. Yace ni ba mugu bane ko ba wani mugun da zai yaudare ni. To ya za Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna wasu na yaudararsa duk bai gane ba. Saboda haka aqidar su kan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam rushe musulunci ne gaba daya. Duk bishe da zata ba da ƴaƴa masu amfani tana bayar da su lokacin kuruciyarta, ba lokacin da ta yi shekaru ta ɗau lokaci ba, lokacin kuruciyarta ne za a ga samara ɗinta, za a ga ƴaƴan amfaninta. Amma yayin da aka ce bata bayar da ƴaƴanta ba, bata ba da samara ba a lokacin kuruciyarta, to babu yadda za a yi tsammanin cewa bayan shuɗe wasu shekaru kuma za ta zo ta ba da ƴaƴan tasowa masu daɗi. Ba za ta yi ba. To haka musulunci, idan har baka yarda cewa ya iya gyara al'ummar farko ba, ya sa ta zama al'umma tsarkakakkiya, nagartacciya, mai alkhairi, mai son alkhairi, bai sa ta zama haka ba, to kana yi wa wannan musulunci da alkur'anin da ya zo da shi kana masa hukunci da cewa ba zai taɓa kuma gyara wata al'umma ba. Tunda a lokacin da ake saukar da shi bai iya tasiri a cikin zukatan al'umma ba, bai iya gyara mutanen da Allah yake karantar da su alkur'anin ba, to yaushe kuma a yau alkur'ani zai gyara wani? Ba zai yi ba. Saboda haka rushe musulunci ne gaba daya. Shi yasa gubar da take cikin aqidar Shi'a guba ce take dauke da rusa addinin duka. Saboda dai da a ce ga wata doka, ga wasu dokoki an yi su, an tallata su, wanda ya yi su yana nan da rai, ya tallata dokokin, ya karantar da su, amma mutane sun yi watsi da dokokin lokacin da ya karantar da su, ba su yarda da su ba, to ba zai ba yadda za a yarda cewa bayan shekara 100 abinda bayan shekara 1400 a ɗauko waɗannan dokokin a ce yanzu za su yi aiki akan mutane. To idan alƙur'ani dokokinsa ba su yi aiki akan sahabbai ba, sai yaushe za su yi aiki akan sauran al'umma? Ba su yi ba. Saboda ka kashe alƙur'anin, ka kashe dokokin da musulunci ya zo da shi. Maganar da Imam Malik yake cewa babu abin da zai gyara al'ummar da take ta ƙarshe sai abin da ya gyara ta farko. Ya gina ta ne akan cewa al'ummar farko ta gyaru da alƙur'ani. To yayin da wani ya zo ya ce al'ummar farko lalatacciyar al'umma ce, to babu kuma abin da za ka ce shi zai gyara al'umma. Me zai gyara su kuma? Al'ummar farko din nan wanda aka sauwarwa da alƙur'anin daga bakin Jibrilu sai kunnuwansu. Amma bai canza musu ɗabi'u ba. Sai a yau shi ne zai canza ɗabi'a. Saboda haka ka toshe wa dukkan wani wanda sake kokarin a kirawo shi zuwa ga tsarin alkur'ani da karantarwarsa da dokokinsa, ka toshe masa hanya. Kana gaya masa cewa wani alkur'anin bai dace ba, saboda a zamanin manzon da aka saukar da alkur'anin ma ya karantar bai tasiri ba, waye kuma zai zo ya karantar da shi kamar yadda manzon farko ya karantar? Saboda haka babu, tunda babu ka kawai ajiye alkur'ani. Sannan su waɗannan da suke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya san cewa ya riga ya hukunta cewa bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai sake aiko da wani annabi ba, shine annabin ƙarshe. Bayan alqur'ani ba za a sake saukar da wani littafi daga sama ba, shine littafin ƙarshe. Don wannan addini shine addinin ƙarshe. To tunda a haka ne, dole wannan addinin ya kasance an tsare shi daga gurɓacewa, ba za a bar shi ya gurɓace ba, kamar yadda yahudanci da nasaranci suka gurbace a tsari alqur'ani ya iso ga al'umma ta kowane zamani kamar yadda yake kai ya gurbace tunda ba za a saki saukar da wannan littafin ba yake ya tsare sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kar ta lalace ya tsare musulunci da dokokinsa to idan har annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wannan al'umma wadanda su kuma wannan al'umma su za su karantar da alqur'ani su za su dauko alqur'ani su karantar da tabi'ai tabi'ai su karantar da asba'ut tabi'i haka har yazo gare mu idan ya kasance lalatattu ne munafikai ba amintattu bane waye zai aminta da alqur'ani kuma ban san yadda za a yi kai yadda da cewa Abubakar murtaddi bane Umar murtaddi ne Uthman murtaddi kuma kai yadda da alqur'ani cewa yana nan yadda yake ba gurbata shi ba shi yasa aqida ta yi zurfi har zuwa ga cewa qur'anin ma an jirkita shi an lalata shi ko su fito ko su bayyana kuka su bayyana sun ma bayyana alfansu da yawa al-tabra sai har littafi yayi akan wannan faslul khitab fi isbat tahrif kitab rabb al-arbab dan ya tabbatar da cewa an jirkita littafin Allah to saboda haka in har Allah zai tsare aljininsa dole ne ya kasance an samar da al'ummar da ita za ta samar da wannan ci gaba da karantar da wannan al'ummar da wannan addinin har ci gaba da karantar da shi tunda alqur'anin ba shi zai gadin kansa ba da Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ta yaya za a yi gadin sa shine samar da shi a cikin zukatan mutane bal huwa ayatun bayyinat fi sudurin ladina utul ilm farkon sudurin ladina utul ilm sunna sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daga wajen su aka samu su sayyidina abubakar ya fara tattara shi sayyidina usman ya zo ya tara nuskar da har yanzu ita ce ake amfani da ita in ka lalata abubakar da umar ka ce lalatattu ne makiya ne to kaga ashe dole an je wannan alqur'ani tunda su suka yi aikin hada shi sahabban nan da zaga ka bata su suka yi alqur'ani saboda kalmar nan wayu zakihim da Allah ya faɗa wato kalma ce wacce take nuna maka matsayi da girma na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cewa al'umma ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsayaye mata tarbiya saboda cikin ayyukan da aka bashi kenan ko mun imani yayi nasara wayuzakkihim kuma yana tsarkake su yana musu tarbiya zama al'umma wacce take ta kware sannan wannan aya tana nuna mana cewa dole sai waɗannan abubuwa sun haɗu ake samun al'umma wacce take ta kware a samu ilimin alqur'ani da sunna da bibiyar wannan ilimi da aiki da shi a cikin rayuwa sannan kuma al'ummar bayan ilimin ta zama tana da tarbiya a samu ilimi tare da tarbiya haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wa sahabbansa samar da al'umma take cike da ilimi da tarbiya idan aka samu ilimi babu tarbiya to ba zai zama mai amfani ba tarbiya ba za ta samu kuma sai da ilimi saboda haka dole ne tafiya irin wacce za a yi ta akan manhajin nabi sallallahu alaihi wasallam ko manhajin nubuwa dole ne ta kunshi koyar da alqur'ani ba da ilimin alqur'ani da kuma bayar da ilimin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tare da tarbiya mutane zama masu kyawawan halaye masu gaskiya masu amana masu hakuri masu girmama juna dukkan wasu halayya na ɗabi'u na kirki da zama da sun siffantu da su to wannan shine aka samu al'umma ta kwarai Allah ya ce innaka antal azizul hakim lalle kai ne gagara badau wanda babu abin da zai gagare ka zai fi karfinka Allah mai iko ne a bisa dukkan komai sannan al-hakim mai hikima ne cikin ayyukansa mai hikima ne cikin maganganunsa don haka babu abin da yake ajewa sai a mahallinsa duk abin da ya ajiye kuma to akwai hikima cikin abin nan da ya ajiye sannan wannan ajiye akwai adalci tattare da ita wal'alla sirrin rufe wannan ayar wannan ayar da waɗannan sifofi guda biyu al-aziz al-hakim saboda watakila abinda wani zai iya kawowa kwalwarsa a tunaninsa cewa al'ummar dai larabawa al'umma ce wacce take wato al'umma ce da take rayuwa a cikin ƙauye sannan ta sifantu da gilza da khushuna mai kakkausar mu'amala mai kakkausar zuciya al'umma ce da cike da ƙauyanci babu wani abu na wayewa tare da ita al'umma ce da ba ta san wani abu ilimi ba al'umma ce da ba ta san wani abu tarbiya ba al'umma ce da kowa yake yin abin da ya ga dama mai ƙarfi yana nuna ƙarfinsa akan mara ƙarfi zalunci yayi yawa rashin tausayi babu wani abu na tarbiya a cikinta al'umma ce da ba ta saba da wannan ba to yanzu a ce an aiko da wani a cikin irin wannan al'umma mai cike da irin waɗannan sifofi a ce ya samar da tarbiya da ilimi a cikinsu kila wani ya ga abin kamar da wahala anya akwai hikima cikin irin wannan kamar abin da wahala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna ce a ba wahala saboda me saboda Allah al-aziz ne mai iko ne gagara ba dau ne babu abin da zai sa zai soyi ya gagare shi wannan al'ummar da take cikin irin wannan yanayi abu ne mai sauki a gurin Allah subhanahu wataala ya canza ta daga wannan al'ummar ta dawo ta al'umma sabuwa fil kuma hakan aka yi cikin dan kankanin lokaci shekara 23 ta tashi daga wannan al'ummar da aka santa al'ummar da take fadace-fadace da kashe-kashe da zalunci da keta da haƙƙi da danna haƙƙin mai rauni al'umma da bata san wani tsari ba san wani doka ba rayuwar laraba a jahiliya babu doka kowace kabila tana damfare ne da shugaban kabilar kawai sheikhul kabila din nan baya da wani abin da zai ce yana bayar al'ummarsa na hukunce-hukunce ko wasu dokoki ko wasu tarbiya illa iyaka idan wani ya je ya yi zalunci ya gudo a fito a bashi kariya amma ba a hana shi zalunci ba har ma taƙama suke yi da cewa ƙabilarsu tana da ƙarfin da take zalunci wacce ba ta da ƙarfin da take zalunci sai a yi mata zambo da cewa qabilatun la yaqdiruna bi zimmatin wa la yuzlimuna an-nasa habbatan khardali ce ƙaramar ƙabila ce da ba sa iya karya alƙawari ba sa iya cin amana yan karamar kabila ce da ba za su iya zalintar kowa ba to kaga alfahari ake yi da karya alkawarin da cin amana da zalunci alfahari ake da shi to sai ga ta zama wata al'umma daban in ana karanta maka ɗabi'u da halayya na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka ce su ne waccan al'umman ba sai ka ɗauka wasu ne daga sama su ma aka zubo masa to watakila wanda zai tuno na rayuwarsu a baya ya ji kuma an ce a turo da annabin da zai yi kaza ce kai ina ka dubi ba yadda suke a ce wani ya zo ya yi wani aiki a cikinsu sai Allah ce innaka antal azizul hakim kana da izza kuma kana da hikima na'am
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه قال أسلمت لرب العالمين
ألا شو من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وانين زي كامش الدين النبي إبراهيم وانين زي كامش الدين إبراهيم إلا من سفه نفسه سيوان ديوا وتدكنسا ولقد اصطفيناه في الدنيا وما حقيقة من زابيش الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين كما للي شيء لاهرة tabbas yana daga cikin mutanen ƙwarai. Iz qala lahu rabbuhu aslim, yayin da ubangijinsa yace da shi ka miƙa wuya, qala yace aslamtu li rabbil alamin, na miƙa wuya ga ubangijin halittu. Ubangiji subhanahu wataala yana raddi ga kafirai da mushrikai shi abinda suka kirkiro na bid'a da shirka da Allah, kuma suna nuna jinginuwarsu zuwa ga addinin annabi Ibrahim ko hanyar annabi Ibrahim alayhi salam, wanda shine imamul hunafa, shine shugaban masu karkacewa shirka, masu karkacewa barna da komawa ga Allah. Domin annabi Ibrahim alayhi salam shine wanda ya tsantsanta tauhidi ga Allah subhanahu wataala, bai yadda ya kira wani tare da Allah ba, bai yadda ya yi shirka tare da Allah ba, ko da ne da kiftawar ido. Ya ba nuna cewa dukkan wani wanda zai riki wani ba Allah ba ya zamo abun bautarsa, ko ya haɗa Allah da wani cikin bautarsa, to shi ba ruwansa da shi, ya yi bara'a da shi. Don haka ya saba wa mutanensa, ya saba mahaifinsa kan haka. Yace ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan wa ma ana minal mushrikeen. Yace ya ku mutane na, inni bari'un mimma tushrikun, ba ni ba abinda kuke hada Allah da shi, kuke shirka da Allah da shi. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard, ni na fuskantar da fuskata zuwa ga wanda ya kage halitta sammai da kasa, hanifan, ina karkacewa dukkan wata barna, wa ma ana minal mushrikeen, kuma ni bana daga cikin masu shirka. Hakanan Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana cewa iz qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi. Lokacin da Ibrahim alayhi salam yake cewa mahaifinsa da mutanansa, innani bara'un mimma ta'budun, ba ni ba abinda kuke bautawa, illa alladhi fatarani, sai dai wannan wanda shi ya kage halitta ta, fa innahu sayahdi, shine kuma zai shiryar da ni. Ubangiji subhanahu wataala ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen shakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin. Allah ce lalle ibrahim ya kasance al'umma ne shi kadai yana mai miƙa wuya ga Allah hanifan, yana karkacewa dukkan wata barna, bai taba zamowa daga cikin mushrikai ba. Shakiran li al'umi, mai gode wa ni'imomin da Allah ya masa ne, ijtabahu, ubangiji ya zabe shi wa dahu ila siratin mustaqim, ya kuma shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici, ya bashi abu mai kyau a duniya, sannan kuma a lahira yana da cikin mutanen kirki. To wannan ita ce addinin, shine addinin annabi Ibrahim alayhi salam, ba addinin da kuke kansa ba. Don haka wanda ya karkace wa wannan hanya ta annabi Ibrahim ba wani bane sai wanda ya wawantar da kansa, sai wanda ya maida kansa wawan dole, illa man safiha nafsa, ya maida kansa wawa, ya zalunci kansa, ya bar abin da yake gaskiya, ya kama bata, ya bar hanyar da Allah subhanahu wataala ya zaba wa annabi Ibrahim alayhi salam a duniya ta shari'a, wanda a dalilin ta ubangiji subhanahu wataala ya rike shi ba dadai, kuma a lahira yake daga cikin mutanen kirki yan aljanna. Don haka ya bar wannan hanya ta annabi Ibrahim alayhi salam, ya kama hanyoyin bata da lalacewa. Saka babu wata wauta da dan adam zai yi da tafi wannan, babu wani zalunci da dan adam zai fada cikinsa da yafi wannan, inda shirka la zulmun azim. Wasu daga cikin malamai sun ce ayar ta sauka akan Yahudawa waɗanda suke jingina kan abinda suke yi, suke jingina shi zuwa ga annabi Ibrahim. Haka nan da Nasara waɗanda su ma suke jingina abinda suke yi, suke kansa na addini, cewa shine addinin annabi Ibrahim, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mulla musu martani, ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikeen. Annabi Ibrahim alayhi salam bai taba kasancewa ba yahudi ba, bai taba kasancewa ba nasari ba, sai dai ya tabbata hanifan ne, mai karkacewa dukkan wata barna ne, musulmi ne, kuma baya daga cikin waɗanda suke masu shirka. Allah ce illa man safiha nafsa, as-safahu shine wauta. Anan ba ya amfani da kalmar jahlu ba, sai aka amfani da kalmar as-safa, domin safa, safaha tafi jahala, domin al-jahlu, jahilci iri biyu ne, akwai jahlun basit, mutumin da bai san, wato ba shi da wani abin da zai ya sani, bai san gaskiya, bai san ƙarya, shi dai kawai gashi nan dai dinkim, saboda haka lokacin da aka zo aka gaya masa wannan gaskiya ne shikenan zai fahimta, saboda haka ya san bai sani ba, wannan shi ne al-jahilun basit, bai sani ba kuma ya san bai sani ba. To kaga wannan baya da wuyar sha'ani, tunda ya yadda bai sani ba, yayin da aka sanar da shi zai karba abin da aka sanar da shi da hujja. Sai jahilun murakkab, ko jahilun murakkab shi ne wanda yake zaton abin da yake kai na ƙarya gaskiya ne, ƙaryar kuma gaskiyar kuma ita ce ƙarya, wato wanda yake kallon abubuwa a jirkice a baibai, yake ganin gaskiya ƙarya ce, ƙarya kuma gaskiya ce, bai tsaya nan ba, kuma yake ƙoƙarin aiki a kan wannan ya ga ya canza mutane daga kan abin da suke kai na gaskiya sun dawo kan ƙaryarsa. To wannan shi ne safa. To duk wanda zai bar abinda annabi Ibrahim alayhi salam ya zo da shi na tauhidi da tsayanta Allah, to ya auka cikin wannan safa ne, domin abinda yake kai na ƙarya yana ganinsa gaskiya, abinda kuma annabi Ibrahim alayhi salam ya rayu a kansa ya koma ga Allah a kansa na tauhidi yana ganin wannan ƙarya ne, saboda haka bai san abinda yake kai ba, bai san Allah ba, bai san wanda ya yi shi ba, bai san haƙƙinsa ba, da haka ya zama abin nan, ya zama safihi. Allah ce walaqad istafainahu fid dunya, hakika mun zabe shi a duniya, wato mun zabe shi akan sauran halittun mu, mun bashi risala, mun bashi nubuwa, mun bashi risala, sannan mun bashi imama, mun bashi kulla. Allah subhanahu wataala ya zabe shi, ya zama annabi, ya zabe shi ya zama manzo, sannan ya bashi imama, nija'iluka lin-nasi imama, sannan ya bashi kulla, wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, ya zama badaɗayin Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma ya yawaita annabawa daga cikin ƴaƴansa, daga cikin zurriyarsa, har ma ake masa laƙabi da abul anbiya. Sannan ha abinda aka sani na manasikul hajj, ya zama shi ne farkon wanda ya fara izharin su, ya fara bayyana su, shi ne wanda ya gina Ka'aba, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ayoyi bayyinat a cikinsu har zuwa tashi alkiyama. Saboda haka kaga an masa wani zabin da ba kowa ya samu irinsa ba. Sannan wa innahu fil akhirati lamin as-salihin, kuma lalle shi a lahira tabbas yana daga cikin mutanen kwarai waɗanda za a yi musu shaida da cewa sun tsaya kam akan gaskiya, sun tsaya akan alkhairi, sun tsaya akan hanya ta kwarai. Anan za mu ga Ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta annabi Ibrahim alayhi salam cewa fi dunya an zabe shi, a lahira kuma min as-salihin. Wataƙila wani ya ga cewa to da ai kamata ya zama a duniya an ce yana daga cikin mutanen kwarai, a lahira kuma an zabe shi, to zai zama zabin shi ne sakamakon da zai samu a lahira na salaharsa, kirkin sa da yayi a nan duniya. To abin da yasa lafazin ya zama haka, wa innahu fi walaqad istafainahu fi dunya, mun zabe shi a nan duniya. Saboda me? Saboda a duniya Ubangiji subhanahu wataala yayi masa wasu abubuwan da bai yi wa kowa ba, kamar yadda can baya ce ijtabahu, ya masa zabin da ba kowa ya samu ba, ko da a cikin salihan ba kowa ya samu ba. Sannan a lahira yana cikin mutanen kirki, yana cikin mutanen kirki ba rayuwa, ya mutu akan wato salaha har ya koma ga Allah subhanahu wataala, yana kan wannan harka, wannan kirki, kuma aka tashe shi cikin tawagan masu kirki, domin yana yiwuwa mutum ya kasance salihi ne a karan farko, amma ƙarshen lamarinsa ya kasance ya yi mutuwar kasko, Allah ya kiyashe mu. To amma shi sai ya kasance yadda ya zama zababbe a nan duniya, to ya ci gaba da tsayawa kan wannan zabin da Allah ya masa har ya koma ga Allah Ubangiji subhanahu wataala, ya tashe shi a cikin abin nan a ranar lahira, ya tashe cikin salihai. Abinda dai ake nufi a nan shine yabon annabi Ibrahim alayhi salam da waɗannan sifofi. Kuma an kawo jumlar farko da fi'ili madhi, ce wala qadis tafainahu fi dunya, saboda lokacin da Allah yake bamu labarin abin ya riga ya wakana, saboda haka aka kawo shi da fi'ili madhi. Jumla ta biyu kuma wa innahu fil akhirati lamin as-salihin, sai aka kawo jumla ce ismiya. Jumla ismiya tana nuna ad-dawam, wato a lahira yana cikin mutanen kirki, tunda wani abu ne wanda bai kayyadu da wani zamani ba, salahar annabi Ibrahim alayhi salam ba ta tsaya ne a baya ba banda yanzu ko kuma nan gaba, a'a yana nan a mutanen kirki har lokacin da Allah subhanahu wataala zai tashi duniya a sakan kama kowa da aikin da yayi. Sannan kuma za mu ga a can a jumlar farko an yi ta'kidin sa da wala qadis safainahu fi dunya, a jumla ta biyu sai aka yi ta'kidin jumlar da wa innahu fil akhirati lamina salihin, aka yi ta'kidi da inna da lam saboda al'amarin lahira al'amari ne da yana buƙatar a tabbatar wa da mai sauraro cewa haka abin yake, da wani abu ne da ba ganin sa yake da idan sa ba. A nan za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta waɗanda ba sa bin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da annabawansa, ba sa aiki da bin hanyar annaba da ta sufaha, saurak alamar wawa kidahu bi sakarai shine kaucewa hanyar annabawa, dole zai saki sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama. To ko yana ganin kansa mai wayo ne, wawa ne a gurin mai hankali, shi yasa Allah subhanahu wataala ya sifanta su da wawa. A baya can mun ji a sifar munafikai ce ala innahum as-sufaha, su ne wawaye, suna ga abinda suke yi wayo suke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mu'mini, Allah ce a wawaye ne, sakarkaru ne, banzaye ne. A nan gaba Allah subhanahu wataala zai kawo mana ce sai yaqulu sufaha'u minan nas, ayyuka take kiran su da sufaha'u wawaye, don haka kana so ka zama wayayye ba wawa ba shine ka rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Abinda muka faɗa daidai, Allah ba mu lada. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.